dance, the dance. If not try, you don't try, then I die, you go die.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Asabar, Hamas ta sake karin wasu mutane uku 'yan Isra'ila da take garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta maida martani da sakin fursunonin Falastinawa 183 a musayar fursunoni ta baya-bayan nan a matsayin wani bangare na shirin tsagaita wuta. Wannan ne karo na biyar da aka yi musaya tsakanin Hamas da Isra'ila tun fara shirin tsagaita wuta a watan da ya gabata. Wannan dai na zuwa ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke tallatar da shirinsa na mallakar zilin Gaza. Lafiyar jikin mutane ukun da aka yi garkuwa da su dai ya kada mutanen Isra'ila. Mutanen kuwa sun hada ne da Eli Sharabi mai shekaru 52 da Ohad Ben Ami mai shekaru 56, an sace dukkaninsu ne a Kibbutz Be'eri. Sai kuma Or Levi mai shekaru 34, wanda shi kuma aka sace shi daga wani bukin wake-wake na Nuba a lokacin da Hamas ta kaddamar da harin ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 a kan Isra'ila. Kafin shugaban Amurka Donald Trump da 'yan Republican a majalisar dokoki su zartar da mafi yawan ajandar su a majalisar dokokin, dole ne su tinkari wasu harkokin da ba a kammala ba, kamar kammala aiki kan kudirin kashe kuɗi na wannan shekara. Aiki ne wanda bisa ga dukkan alamu baya tafiya da kyau. Matakin wucin gadi na yanzu na warware batun kasafin kuɗi yana ci gaba har zuwa ranar 14 ga watan Maris. Bayan haka, idan majalisa ba ta ɗauki wani mataki ba, za a rufe wani bangare na aikin gwamnati. Makonni biyar tamkar shekaru 100 ne wurin batun warware kudirin kashe kuɗi a Washington. Sai dai makonnin farko da Trump ya yi a kan ƙaragen mulki sun ƙara ta'azzara tankiya tsakanin ɓangarorin biyu, yayin da sabuwar gwamnatin ta sake fasalin wasu muhimman ayyukan hukumar tare da wargaza shirye-shiryen da ake da su ba tare da amincewar majalisa ba. Shugabannin Republican da na Democrat a kwamitocin kasafin kuɗi guda biyu a majalisar dokoki sun gudanar da tattaunawa kan kudirin kashe kuɗi a ƙarshen watan Janairu. Hadimai dai sun ce ɓangarorin biyu sun kudiri aniyar cimma matsaya, sai dai fatan alheri da ake da shi ya dusashe a 'yan kwanakin nan. Da safiyar jiya Asabar ne wani alkalin tarayya ya dakatar da hukumar kula da inganta ayyukan gwamnati da hamshakin attajirin na Elon Musk ke jagoranta da kuma jami'ai da gwamnatin Trump ta naɗa mukamman siyasa daga kai da tsarin da gwamnati ke amfani da shi wurin biyan triliyoyin daloli. Yana mai nuni da hadarin fitar da wasu muhimman bayanai ba bisa ka'ida ba. Alkalin kotun gunduma ta Amurka Paul Angelmeyer a Manhattan ya fidda wani umarni bayan wani sammaci da gamayyar Attorney General na Democrat suka shigar da yammacin ranar Juma'a cewa hukumar kula da inganta ayyukan gwamnati ta Musk ba ta da iko a ƙarƙashin doka ta samu damar kai ga ma'aikatar bitar malin Amurka. A wani saƙon da ya wallafa a dandalin X, Musk ya kira hukuncin da cikakkiyar hauka, kuma ya faɗa ba tare da wata shaida ba cewa wani abu mai tsananin duhu zai lullube 'yan zamba. Ya ce, to ta yaya ya kamata mu dakatar da zamba da almubazzaranci da kudaden masu biyan haraji ba tare da duba yadda ake kashe su ba? Musk ya faɗa a dandalinsa na sada zumunta, kuma ya kira alkali Angelmeyer da ɗan fafutuka da ya saka rigar alkalanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar jami'ar ma'aikatan tsaron cikin gida ta je ta gano ma idanunta gidan kurkuku na Guantanamo Bay a lokacin da ta kai ziyara a tungar sojin ruwa Amurka a Cuba a ranar Juma'a, inda ta kafe hoton bidiyo da ya nuna jirgi na uku da ya jigilan bakin haure mafiya hadari sai isa a kurkukun. Sakatariyar tsaron cikin gida Kristi Noem ta fitar da bayanai akan ziyararta akan dandalinta na sada zumunta na X, inda ta yi alkawarin cewa ‘yan kungiyoyin banga ba za su kara samun mafaka a kasar mu ba. Noem ba ta yi wani karin bayani akan adadin mutane da ake tsare da su a wurin wanda ake sauke su daga jirgin dakon kaya na sojan Amurka, ko kuma wani bayani akan laifuka da suka aikata da yasa ake tuhumar su. A ƙarshe, wani hatsarin mota da ya rutsa da wata motar safa a kudancin Mexico wanda ya afko da sanyin safiyar jiya Asabar ya yi sanadiyar mutuwar mutane 41, inji gwamnatin jihar Tabasco a cikin wata sanarwa da ta fitar, ta ƙara da cewa har yanzu ana ci gaba da aikin ceto. Motar mai ɗauke da mutane 48 ta yi karo da wata babbar mota, lamarin da ya sanadiyar mutuwar fasinjoji 38 da kuma direbobi biyu, kamar yadda hukumomin yankin suka faɗa, inda suka ƙara da cewa direbar babbar motar shi ma ya mutu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a yayin da matasa a faɗin duniya ke ci gaba da amfani da kafofin sada zumunta ta sigogi daban-daban na ci gaba, kamar da yin kasuwanci da cinikayya, neman ilimi na fannonin rayuwa, masu tarin yawa, faɗakarwa, nishaɗantarwa da dai sauransu. Wasu matasa a jihar Difa na jamhuriyar Nijar da suka bayyana ra'ayinsu ga abokin akinmu Harusu Ali Rashidu sun kira ga 'yan uwansu akan su riƙa la'akari da dokar ƙasarsu, su guji yaɗa labaran ƙarya da ababen tsiraici da ka iya kawo illoli ga rayuwarsu. Wannan kiran dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake zargin wasu matasa a kasar Nijar da yaɗa labaran ƙarya, matanci waɗanda za su iya kai ga ata da zaune tsaye. Lamarin da ake zargin ya kai wasu su ga kurkuku, kuma ake jan hankalin saura 'yan uwansu matasa da su yi taka tsantsan kar su ma su fada a wannan tarkon. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada fuda wasu matasa a birnin Difa don ji ta bakin su yaya ma suke kallon kafofin sada zumunta. Gare ka Madan Salamai.
Lallai matasa su ne mafi yawancin mutane wanda suka shahara a cikin amfani da social media. Da farko idan aka ce social media, a san da cewa Facebook ne, Instagram ce, WhatsApp ne, Twitter ne, da sauran abubuwa makamantansu. To a yanzu muna ganin akwai matasan da suke amfani da wayannan shafe-shafen wajen wallafar da iliminsu. Wasu suna neman ilimi a kai, wasu suna wallafa kasuwanninsu tallace-tallace ne, wasu kuma suna ɗaukan ilimin tallace-tallace a ciki. Mun yanki yanzu aka gani wasu a cikin Google suna neman yanda ake dinkin model, yanda ake wannan kasuwancin, yanda ake sarrafa wannan abincin. Mahiyancin aka duba matasa suna kan wannan tafarkin ne na neman ilimi akan social media. Na biyu, suna amfani da shi wajen sada zumunta ma ai. Yanzu kama kan sada zumunta wannan ita fuskoki jewa, musamman a yanzu da duniya ta dunkule akan yanar gizo-gizo, ana gani ta zama fagen sada zumunta.
To, ka bada misali Malam Sali.
Misali da kuka matasa da yawa, wasu suna kamar, wasu suna cadi, amma suna cikin group guda na sada zumunta. Gaishe-gaishe da suke yi kamar suna waje a alhalin wani kaga inda yake, wannan ana iya cewa yana cikin alhirin da amfanin wato social media. Kamar ita yana gizo gizo ta kariya ce mai baki biyu, ga wanda ya san amfanin ta zai ci moyanta, ga wanda bai san dokokin ta ba, kuma da dokokin kasan da yake ciki ta zama shi illa ko kalubale. Sai muke ganin wasu mutane suna amfani da shi don yin ta'addanci, wasu suna amfani da shi don tada tarzoma, wasu suna amfani da shi don ɗauko labarai na ƙarya wanda ba su da tushe da su wallafa. Saboda kaga labari kai, kaga wani shafi ya wallafa wani labari, kai baka da ilimin tantancewa, sai ka ɗauki kai da kanka ka wallafa. Alhalin labarin a tushen ma ba haka yake ba. Misali na kasafi, amma wani mutum kasafi, kai baka sani ba, baka da labarin cikakken labari, sai kai ma ka ɗauka kai tsammani haka ne ka ƙara wallafa. Ka gani ka ɗauko labarin ƙarya ka wallafa, ka ci mutunci wani, ka tozarta da mutum, kuma ka faɗa ma doka.
Na'am, ni kake nufi da an fada kan doka?
A Nigeria yanzu kusan da ke doka akan yanar gizo gizo ba ta da tausayi. Kawai lafi abin da ba ka da labari akai, ba shi da tushe, ba shi da kangado kai kuka da kanka saboda dokan tana nan ta dan kwanta yanzu kuma an kara hasako da ita. Muddin abin da zaka wallafa biyawan zar da zaman lafiya musamman yanzu a yanayin da muke ciki a yanzu kuma a kiyaye.
Muna godiya yanzu bari mu koma ga Mallam Kiyari Ari da nashi ra'ayi.
Ka duba mana yanzu a cikin TikTok wanga kana gani wani yarinya yana cewa wani maganan da bai kamata wani yarinya a tube wani yarinya har hannu ne suna cira namiji masu zo su yi wani abu wanga duka bai kamata ba kuma su huta bisa TikTok wanga su zage ko wani sarki ko wani shugaba ai wanga duka bai kamata ba yanzu yarinyan da sun kai girma a cikin gidansu wani yana da shekara 20 wani 18 dakin su daban ne a cikin gidansu su ma suna da wadansu sololansu da cikin dare suna duba abin da bai kamata ba wani kaman bulufin da wani meme ni dai gaskiya ban bashi goyon baya ba wanga abin siyasa ne gwamnati muna kira shi da Allah ya hana yufin na in ba wajen ma'aikata ba irin na kasuwanci
sai kuma ji ta bakin malama fanna ari
ni a gani na kafafen sada zumunta yana kawo ci gaba sosai musamman a rayuwar yan idan aka dauki misali akan kasuwanci zaka iya kasuwancin ka a cikin gidanka ba tare da kayi tafiya ba ba tare da ka tashi daga nan ka je can ba ko kuma dai in ce zaka iya yin kasuwancin ka misali yanzu idan aka dauki WhatsApp su ne abinda zan iya cewa take gaba gaba a harkar social media zaka iya yin tallace tallacen ka a ciki kuma zaka samu kasuwanci zaka iya yin order ba tare da ka bar inda kake ba kuma abubuwa za su zo su same ka a inda kake to ni a gaskiya a gani na social media ya kawo ci gaba sosai a rayuwar ƴaƴa mata na yanzu kamar yadda za a dauki cewa yanzu ba kowace mace ce take karatu da sauransu ba wasu suna karatun sun bari wasu ba su taɓa yi ba amma kuma ni ta fannin social media sun samu ci gaba sosai a cikin rayuwarsu
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu ƙara komawa ga malama fanna shin me zaki ce a game da zargin cewa kafofin sada zumunta na kai ga tabarbarewar tarbiyya tsakanin matasa
abin da ya kawo ma baya da gurɓacewar tarbiyya a gare mu ƴaƴa mata na farko zaka ga mace ta shiga social media amma bata da burin ta kalli komai a rayuwarta sai abubuwan fasa to wannan abin yana kawo koma baya sosai a cikin rayuwar ta mace ke baki da buri maimakon ka shiga ka ga abubuwan da zai kawo maka ci gaba a rayuwarka sai dai ka shiga ka kalli abubuwan da za su saka nadama da na sani a cikin rayuwarka sai ka ga cewa ɗan ka tana rike da babban waya ba dan komai ba saboda social media yau idan baka da dan dakan nan da zaka kalli abubuwan da ka saba kallo yau da gobe ba zai iya kasancewa kai saka ko kuma ka je ka saka kanka a wani rayuwa da zaka zo kana nadama to gaskiya wannan abun suna kawo bata tarbiyya musamman ƴaƴa mata
madalla baya ga jin ra'ayoyin matasa da shawarwarin su bari mu koma ga masanin doka a jamhuriyar Niger wato Malam Suleiman Lamido wanda zai yi mana bayani akan abin da dokar kasar ta ce a game da mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta
yanzu dai kasar Niger tana da wasu dokoki da tsarin addini ta da gargajiyarta da ana ta ido ga duk abin da ake wallahawa ko sama WhatsApp Facebook ko TikTok akwai dokoki wadda an kayyadar da su musamman tun da sojojin Niger suka dauki mulki akwai wata doka da aka dauka a turanci ana ce mata laluwa sur la cybercriminalité a dokance kuma a zamantakewa na yau da gobe mutane su yi hankali da abin da suke wallafawa duk abin da ka san ya saba ma hankali ya saba ma musulunci ya saba ma dokokin zaman mu na yau da gobe da abin da ake so a zamantakewa lamun lafiya to ina cewa mutane su kiyaye musamman abubuwan da ake wallafawa in ya zamanto abin ba sa ne ko wani labari wanda zai kawo rikici ko ta da hankali musamman dokan da aka dauka a banan nan da soji suka kama mulki duk wanda ya shiga hurumi wanda ba nashi bane wannan aikin na sojawa ne kenan in ba labari kake iya badawa ba na kirki bai kamata ba ka shiga wani tsari wanda ba naka ba duk wanda zai shiga ko Facebook ko WhatsApp ko TikTok ya wallafa wani labari wanda ba haka ba musamman abin da ya kebanci tsaro tsaron kasa abin ne wanda yana ratai akan gwamnati mu talaka abin da muke iya yi in muna da labari inda an da wani matsala mu ba da rahoto hukumomi su dauki abin da suke iya daukawa amma me kamata ba mu sai ba da labari wanda kan karya ne
wani kira zaka yi wa matasa Malam Suleiman
ita dokan nan akwai mutane da yau magana da nake maka wanda suke gidan yayi sakamakon wa'ansu labarin da suka bada wanda gwamnati bai ji daɗin su ba kuma ba su da tushe kenan duk abin da ka san ga saba ma addinin mu ba musulunci kaɗai ba ko da kristiyani tun da Niger akwai addini giya to kai hankali duk abin da zaka faɗi ka san ka faɗe shi a dokance kuma inda zaka shiga hurumi wanda ba naka ba musamman harkan tsaro to abin da ka san bakka da tabbace shi koko labarin ka kirkira shi ne to in lafiya kake nema gonda kai shiru kar ka faɗi abin da ba haka bane
to ga kuma wasu shawarwari kirana ga matasan jahar Difa masu harka da social media ya kamata mu mai da hankalin a social media idan har mun kasance lalle cewa ta wannan fannin ne zamu ci abinci kenan idan kasuwanci zakai ya kamata ka tsarkake kasuwancin ka ya kamata a ce mun san abubuwan da kuma zamu yi tsakanin mu da ƴan uwanmu ta harkan social media kada mu dauke shi wai hanya ne na gurɓacewar tarbiyyar mu wanda uwayenmu da kakanninmu suka daura mu
jan hankali da zan ma mutane musamman matasa wanda suke shiga TikTok da sauran kafafen watsa labari su yi ta faɗi abubuwan da bai da wannan su yi hankali ana kallon ka ana bin ka sau da kafa
muna godiya alƙalbin liga sun yi nuni da cewa akwai kamanceceniya a yanayin mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta a duk faɗin duniya sai dai kasancewar dokokin ƙasashe sun bambanta an tsaftace yanayin amfani da dandalin sada zumunta a ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki da ci gaba akan masu tasowa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka baya ga abokin aikin mu Sule Rashidu da ya tattauna da matasan birnin Difa daban-daban sai kuma matasan da suka bayyana ra'ayoyinsu da masanin doka a cikin shirin ni Halima Abdullahi da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alheri mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan ranar wayar da kan jama'a kan cutar daji Hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 4 ga watan Fabrairu na kowace shekara a matsayin ranar bikin yaki da cutar daji ko kuma sankara ta duniya. Kimanin shekara 25 kenan ana gudanar da bikin ranar yaki da cutar daji a duniya wanda ya samu asali sakamakon yarjejeniyar samar da bakin zare don yaki da cutar daji wanda aka sanya wa hannu a kasar Farisa shekara 25 da suka gabata. Dr. Abubakar Danraka kwararre ne a fannin ingancin magunguna da kirkirar su dake babban asibitin kasa a Abuja ya kuma yi ƙarin bayani game da wannan rana.
Rana ce da hukumar lafiya na duniya ta tanazar don wayar da kai mutane akan illar cutar daji so hakika mutane musamman mutanen mu su san cewa cutar daji da ita akwai ta tana nan tana banna tana halakar da mutane yara mata da maza to ba mata kadai cutar daji ke fama suke fama da ita ba akwai yara akwai maza saboda haka hanya mafi inganci shine dai a rinka kula da duba lafiyar juna a je asibiti a binciki lafiya koda sau daya a shekara sannan kuma a kiyaye mutum abubuwa wanda suke ba su da asali musamman abubuwan da suke cikin gwangwani wanda aka sarrafa su sarrafawa mafi tsawo ya kamata mutane su koma suna cin ganyayyaki da abubuwan da suka dafa da kansu
Pharmacist Richard Michelia kwararre ne a fannin magungunan cutar daji wanda ke aiki a National Hospital Abuja ya yi mana ƙarin haske kan ci gaban da aka samu kan sabbin hanyoyin bincike don gane cutar da wuri
gaskiya ta an samu ci gaba ta hanyoyin da ake gane kwayoyin cutar kansa a jikin mutum akan iya amfani da wato abin da ake kira liquid biopsy wato za a ja jinin mutum a gane wayansu sinadarin DNA kansa a ciki ba tare da an yi yanke fide-fide kamar yadda aka saba da ba akan iya amfani da PET scan a ɗauki hotunan daban-daban a duba a gane cewa ko akwai kansa ko babu yanzu da da an samu karuwa ta gefen fannin AI wato artificial intelligence shi din ma akan iya comparing different portion of the data a gane cewa ko akwai cancer a cikin mutum ko babu
to shin akwai wasu hanyoyi da ake bi don gane cewa magungunan da ake yi suna aiki
eh a gaskiya ana iya gane maganin cancer na aiki ta hanyar ko a jijinin shi a gwada abin da ake kira tumor markers ko kuwa shi mutum din marasa lafiya ma zai samu sauki ana gane wato shi clinical wannan symptom ba shi ya sauki kenan ana dubawa sannan ana duba hoton jikin shi wato x-ray ko kuwa pet scan wannan hanyoyin ne ake gane cewa magungunan na aiki shine ana duduba idan akwai inda aka gani cewa damuwa ya kai gurin amma babu a gurin ya nuna cewa magani yana
to ma wasu irin ci gaba aka samu ta fannin fasahar zamani dan maganin cutar daji
ya gaskiya samu ci gaba a hanyoyin da ake cikin cutar cancer yanzu har kan iya amfani da kwayoyin jikin mutum wato immune system nashi a gyara maganin da daidai da shi wato tailored medicine kenan amma da shi jikin shi yayi da bashin sauki a cancer akwai hanyoyin rayuwar cancer cells din an yi bincike an gane hanyoyin da suke yaduwa suke rayuwa cikin mutum aka biya aka gane magungunan da suke hana yaduwar su ta daya daya aka aka ganewa an yanzu an samu magungunan da suke blocking wayannan pathways na cancer
sai dai kuma duk da waɗannan cigaban da aka samu wajen maganin cutar daji ana fuskantar kalubale wajen yaki da cutar a Najeriya da suka hada da samun magungunan cutar na jabu kamar yadda hukumar ingancin abinci da magunguna ta kasar wato NAFDAC ta ankarar da jama'a Dr. Abubakar Danraka yayi karin bayani kan wasu dalilan da suke sa ana samun jabun magunguna a kasar
jawabi ko ku sanarwa da hukumar magunguna na kasa wato NAFDAC ta yi kan samun jabun magungunan cutar kansa cutar daji haka ne yadda matsalar take shine hanyoyin da mutane suke bi suke siyan magungunan su ya kamata su tabbata sun je wurin wanda suke registered pharmacist wato masu sai da magunguna wanda suke masu inganci manufa su je ba su je su siya a hanya ba ko a kan titi sannan kuma maganan jabun magunguna a Najeriya ba na cutar kansa kadai ba ya danganta da yanda mutane suke matsawa sai sun siya wani irin kalan magani wannan danganta cewa sai irin magani kaza shi yakan bada dama miyagu su yi jabun su saboda akwai kasuwan irin wa'innan akwai hukuma na masu kula da masu hada magunguna wato PCN suna da wuraren da suka kebe da ya kamata a sai magunguna ingantattu
a nasa bangaren tsohon shugaban hukumar kungiyar da ke kula da masu fama da cutar daji wato Nigerian Cancer Society kuma chairman na kwamitin masu kula da cutar daji Dr. Adamu Alhassan Umar ya dora alhakin jabun magungunan ga hukumar NAFDAC yana mai kira ga al'umma da a rika gaggawar zuwa asibiti
a wannan ma'aikata ta gwamnati ta NAFDAC ni a gani na inda ya kamata ta fara ma magana ba wai magani jabu ba na ita wannan cutar daji inda ma nake so shine ta fara aiki akan waɗanda suke nan suke yawo lungu lungu suna tallakancin suna da maganin kaza suna da maganin kaza waɗannan yawanci kuɗi suke nema dalilin da yasa ake bata lokaci kafin a asibiti kenan musamman di daga kauye nake a kauye na na Yobe har a gobe akwai wanda suke da wannan tunanin akan cewa cutar daji ba ta son asibiti cutar daji ba ta son allura saboda haka duk wani cuta in dai suka ga kaman kansa ce yawanci ba kansa bane fa amma sai su ce ba ta son allura so ba za a je allura ba sai a je gargajiya dalilin zama wannan gargajiya shekara 1 2 3 din ya riga yayi lati a lokacin da aka zo asibiti an riga an gama karewa an kashe kudi wajen gargajiya kuma an zo asibiti kuma babu kudin da za a sai magani kan kashe mini mara lafiya ya mutu sai a ce dama an ce in aka je asibiti wannan mara lafiya ya mutu to maganan gaskiya NAFDAC ya kamata yanzu akwai hanyar da za su saka idon su a wancan bangaren su saka idon su a can sannan aka dawo maganan maganin jabo
za ka ga wasu maganin gargajiya ma suna da NAFDAC number
eh to a dan shine malami da nake ga miki kuma maganar gaskiya shine mun sani wayannan maganika mun san yanda ake yin wannan abu kamar ruwa ne piwa wata nan da kike gani akwai wasu piwa wata din da idan kike jike da inda ake yin su ke kin san NAFDAC din su zo sun gani wallahi ba za su ba su license a ce ana ja a rijiya ko ana wani abu da su dama a Najeriya muke a Najeriya ne mutane ba sa bin doka kowa yana yin abin da ya ga dama amma ba haka ba gaskiya mune kuma muke cutan kanmu. Now magana ishin maganin jabu din da ake magana ai ba a kansa bane kawai yana na ko ina yanzu hakan nan kika fita a cikin tsakiyar rana kika je kika kasuwa irin kasuwannin mu na kauyuka ya kiga mutane suna ta yawo da magani a kwando wanda kowanne sati wacce kasuwar ya je maganin rana ta kona shi gaba daya talk ne kawai zaka sha ba wani magani da zai maka amma suna sayar magani me yasa yanzu ba sa nabda ba sa zuwa kaka mai irin wancan mutane.
Hadiza Aliyu Manga ta yi fama da cutar daji inda ta yi bayanin yadda take samun magunguna ingantattu.
Shi wannan fake magani din ba za ka ce a Najeriya ko wani irin magani paracetamol ma akwai fake, amma ni muna sa hankali na a pharmacy guda daya wanda musamman asibitin da kansu idan ba su da shi, saboda wani lokaci idan ka je oncology pharmacy din ba za ka samu magani ba, to su da kansu suke gaya muku ku je wurin wannan za ka samu magani a wurin su. To ni inda na je nawa ban bi an ce ka je nan ban je ba, inda likitocin suka ce ka je din babu oncology pharmacy din, haka muke hakura mu jira wa'ancan. Ai shi kansa ba abun wasa bane, su da kansu suna faɗa maganin kasa kaza maganin wurin kaza yafi, so mutum yayi kokari ya tambi likitan shi wuri kaza. Kuma a yanzu haka da muke ciki ina ganin daidai ku ne asibitocin da suke aikin kansa suke kula da marasa lafiya masu kansa da ba su da oncology pharmacy. Sai in oncology pharmacy nan ba su da shi, kar mutum yayi sauri ya ce zai je wuri mai araha ya tambaye su ina zan samu, akwai inda za su samu.
Cutar daji dai na ɗaya daga cikin manyan kalubale da ake fuskanta a fannin kiwon lafiya a duniya, saboda yadda cutar ke kashe miliyoyin mutane a shekara duk wanda irin ci gaban da ake samu a bangaren kimiya da fasaha. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya da gabatar, a kullum nake cewa rigakafi yafi magani, mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Na Michael Lishola anan Bauchi ne dikin ne a church. So ita dai zamantakewa yana bukatan lumana, yana bukatan zaman dan wantaka, yana bukatan mu'amala da juna, babu tsangwama, babu tsoro, babu fargaba, saboda dukkan mu Allah Ubangiji ɗaya ne, shi ne halice mu duka da fari da baki da dogo da gajere da mace da namiji, duk haka Allah ya halice mu. Idan da yana so, tunda shi ne Allah mai halittar komai, sai yi mu gaba daya mu zama abu daya, kuma zama duk mazaje ne a duniya ko kuma mata ne gaba daya ko kuma magagen fata ne gaba daya, amma a cikin ikon sa yana raba mu. Amma abin da yake so da mu shine a zauna lafiya, ai zama yan uwa kan cuɗaya ka cuɗe ni, saboda zaman makwabtaka hakki ne. Idan baka yi zaman lumana da zaman lafiya da makwabcinka ba, idan wani bala'i ya taso, mutanen da kake ganin naka ne suna can da nesa, kafin su zo wanda yake kusa da kai shine daga katanganka sai nashi shine kamata ya fara zuwa. Amma idan babu zaman lumana, idan babu zaman lafiya, idan babu zaman yadda tsakani, ba zai je ba. Haka shi ma idan wani abu ya same shi ba za ka je ba. To kaga wannan duk muna cutar da kanmu ne. Allah kuma bai ce a yi zaman kiyayya da juna ba. Duk wani addini dai da na sani dai a faɗin duniyar nan, babu addini da ke cewa tashi ka je fike dan uwanka. Kowane addini kullum abin da jagororin addinin suke faɗa shine a zauna lafiya. Don da zaman lafiya da shi ake samun ci gaba, da zaman lafiya a nan zaka samu abin da zaka ci, da zaman lafiya a nan zaka samu tirin da zaka sa. A cikin zaman lafiya nan mutum zai yi addinin sa, nan zaka yi kabin da hakkin ibada. Allah yana son a zauna tare, shi yasa yayi mu taren. Sai ka ga a cikin yan uwa wannan yana wannan addini, wannan yana wannan addini, to zaka yi dan wanka ne, to ai dole a zauna lafiya. Nasihan da nake yanzu shine a zauna lafiya, don zaman lafiya shine zai kawo mana babban ci gaba da kuma wani abin da za a yi na rayuwa.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.